أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فلتضعفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. أنصتوا رحمكم الله.
فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بعث شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا.
اللهم إذا لوكشن القوري نا ديان برنا سبيل سكي نكشي النبا ونا إذا قوة ديزا أيمسو واتو أيمهم حكونشي دابن ديكا ما تشيسو شنيش إذا لوكشن ديان يذو نفرقو لسكي na barna idan azabar da Allah ya nufin yi musu akan wannan da suka yi na kisan ainihin annabi Zakariya, idan ya zo Allah ya ce ba suna za mu aiko alaikum ibadan lana, za mu aiko akan ku ya ku waɗannan masu barna na Yahudawa, za mu aiko wasu bayi namu bayinmu uli ba'asin shadidin ma'abota tsanani da ruko mana ma'abota ƙarfi a yaƙi su ne wato su Jaluta da rundunarsa, wato su ne uli ba'asin shadidin ibadan lana ɗin kenan. Faja su hilalar dare za su dinga wato binkice suna kai kawo a cikin gida tsakiyar gidajenku suna neman ku domin su karkashe ku su kakkame ku su ribace ku. Wa kana wa'adan mafa'ula, wannan kuma alƙawari ne na Allah wanda yake abin aikatawa, lallai za ku su gani shi ne abin da ya faru da su kenan. Bayan kashe Zakariya da suka yi, sai Allah ya turo wato Jaluta da rundunarsa suka karkashe su suka kwashe ƴaƴayensu komai da komai suka ainihin wato rurrushe Baitul Maqdis din da suka kame su.
ثم رددنا لكم القرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر
نفيرا. الله يجي واتو ثم رددنا لكم القرة سنسي مكداو مكداو واتو جويا واتو دولة قدرين جاي مكداو مكباكو سوء مكداو عليهم أكلسو أكوي التفاتي wannan wato min al-hudur ila al-ghaibati. Bayan shekara 100 an kashe Jaluta da rundunarsa kuma ta zama babu ƙarfi, sai aka dawo wa da waɗannan mutane wato ƙarfin su aka dawo musu da daular su. Allah ya ce wa amdadna kun ko muka daddade ku bi amwalin da dukiyoyi wa barina da ƴaƴaye, waj'alnakum muka sanya ku akthara nafiran mafi yawa ne wajen wato jama'u da dangi.
إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تتبيرا.
الله تبارك وتعالى يجي وتؤمنهم إن أحسنتم لأنفسكم. In kuka kyautata tunda an dawo muku da daularku an baku komai an ƙara muku ƴaƴaye da dukiyoyi, kuma abin da ya faru na wargazar da ku da aka yi an dawo da ku, to ku ci gaba. In kuka kyautata da bin Allah kuka ƙyale annabawan Allah kuka daina kashe su, to ahsantum, wannan rance ne Allah yake da Banu Isra'ila da suka yi wannan kwakyariyar. To in kuka ahsantum li anfusikum, kun kyautata da kanku ne, domin ladan kyautata wannan taku shi ne zai sadu da ku babu ruwan Allah da komai. amma wa'in asatu idan ko kuka munana kuka kuma yin barna falaha ta tabbatar munana wannan akan ku ne fa idza jaa wa'dul akhirati idan wato ainihin wa'adi na lahira shine tashi yazo alkiyama li yasuujuhakum wato abinda kuka aikata na barna zai zama yana mai munana wato fuskokin ku mana kuna shiga cikin bakin ciki fuskokin ku suna baki wuta na cin ku saboda kuna cikin wato karbar jaza'in ku walil ulul masjid da sannu kuma za su zo kuma ku zama kuna masu shiga masallacin baitul maqdis kuma ku shiga kamar yadda kuka ma da khuluhu awwala maratin kamar yadda kuka shige shi farkon shiga aka rungurguje shi aka zo kuma aka kuma ku kuma shiga kuma a kuma samu irin wannan wargajewar in dai kuka ki kyautatawa sannan kuma Allah ya ce liyutabbaru ma alau sannan kuma abinda suka daukaka are a kansa na samun galaba zai zamanto a gare ku ya zama yana mai halaka ku kuna masu halaka halakuwa tatbiran halaka fa tabba za ku samu wata halaka sabuwa kuma da ko suka zamanto ba su ji maganar Allah ba bayan sun gamu da wannan bala'i na kashe annabi Zakariya sai suka tsara yin wata barnar inda suka kashe annabi Yahaya bayan kuma sun kashe annabi Yahaya tunda Allah ya yi alkawari zai ainihin zo musu da wani bala'i in sun kuma yin wani abin to shine Allah sai ya aiko musu buhutarsa shi kuwa wani babban mayaki ne ya zo da jama'a sa shi ma da suka yi ya gama da su ya yake su
asa rabbukum an yarhamakum wa in udtum udna waja'alna jahannama lilkafirina hasira
Allah tabaraka wa ta'ala ya turo musu buhutan saro ya zo ya kashe dubbai daga cikin su dubban mutane masu yawa ya riba ce kuma baki ɗayan iyalansu da matayensu duk ya mallake baitul maqdis ma ya rurrushe shi yawwa shi ne Allah ya ce sai muka gaya musu a cikin attaura to kun ga kun yi na biyu an yi muku ko to asara bukun ubangijinku Allah ya kusanta an yi rahamakun ya yi muku gafara bayan wannan tabiyan in kun tuba Allah ba zai kuma yi muku komai ba ku kyale haka ku kyale Allah amma Allah ya ce wa in uddum idan kuka koma zuwa barna an ji Allah ya ce udna mu ma sai mu koma muku zuwa yi muku hukuma hakika kuma ya inganta cewa sun koma sun kuma yin barnan nan dan su ne dai wato ainihin bani quraizata su ne da ainihin suka zo da bani madiyar da suna daga cikin asalin ƴaƴan banu isra'ila waɗancan da suka riƙe yahudanci shine suka zo suka ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi abin da suka ga dama to Allah tabaraka wa ta'ala sai jefa musu bala'i aka yi yaki aka karkashe su aka kakkama su aka zuba musu jizya a madina aka suka rayu cikin wahala waja'alna Allah ya ce Musa Allah mun sanya jahannama hasira ta bar malil kafirina ga kafirai inda za su je su zauna kurkuku kurkuku su kenan za su zama an daddaure suna jahannama kawai suna cikin shan wahala Allah ka kiyaye na'am
inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
دابا متي القرآن سورة نامغانا كما كان القرآن باين كسوشن أبو بوان دي فارو دباين ألا أنبا وغشمنا تجن ذكر يادا يحيا ديد متانا سسكي مسو إسرائيل na ɓangaren da suka yi musu illa da inda suka karkashe su da abinda Allah kuma ya yi musu to shine Allah kuma ya iltifati zuwa magana akan alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna hadhal qur'ana haqiqa wannan alqur'ani shine babban littafin da Allah ya saukar da shi a bisa babban annabinsa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yahdi yana shiryatarwa lillati hiya aqwam zuwa tafarki wacce take ita ce mafi daidaituwa tafarkin da tafi wato ainihin daidai da kuma dacewa alqur'ani shine yake shiryatar da bayi sannan wayu bashirul lazina amanu yanayin kuma bishara wayubashir almu'minina yanayin bishara ga mu'mine allazina ya'maluna salihati wadannan da suke aikata ayyuka na kwarai na gargaru abinda qur'ani yake musu bishara anna lahum ajran kabira haqiqa lada babba ya tabbata gare su allahumma ja'alna minhum to shi alqur'ani shine mai shiryatarwa ya hadi saboda manzo ba sallallahu alaihi wasallam ba hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni tarikum fikum wato sakalaini zan man nauya ya guda biyu a cikin ku zan ba ku riko da shi ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abadan mutakar kun yi riko da waɗannan nauyayen abubuwa guda biyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ku bata ba har abada za ku zama akan tafarki na kwarai abu na farko manzo Allah ya ce kitabullahi littafin Allah wa itrati da ƴaƴan gidana dangina sharifai kenan ahlul baiti duk wanda ya riko da su ya bi alqur'ani ya bi umarninsa ya bar hana-hanansa sannan ya girmama min iyalaina sharifai to ba shi ba bata wannan shi ne abinda annabi ya ban mana yana daga cikin wato kalmomin ma'aiki na ƙarshe da ya zama kamar wasu ci gare mu ya umarce mu mu riƙe alƙur'ani sannan kuma mu riƙe wato iyalan gidansa to ba ga mun haka za mu samu abinda ake so Allah ka ba mu Allah ya ce
وعن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما
بس لاباري يا رسول الله حقيقة ودنن دباس إيمان درانا كرشي اعتدنا لهم حقيقة من تلتلا قريس عذابا أليما أبن ساور دديشين وطا
وهو يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا
سيدا متون كما شيني كافري الانسان انا كافري ينا ين ينا ينا روكوا كانس شري ينا روكوا كانس شري da kuma wato ahlinsa yayin da ya girgiza ya ji tsoro yana yin addu'a ta sharri Allah ya kawo halaka Allah ya kaza duk sharori sai kafiri ya dinga roƙawa kansa saboda ya gigice ya ƙi bin Allah kuma ya ƙi bin hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama du'a'uhu bil khairi irin addu'a da mutum yake iya yi wa kansa ta alkhairi to haka kafiri yake wa kansa wato ainihin addu'a ta sharri a kansa wa kana linsan haƙiƙa jinsin mutum ya kasance a julan mai gaugawa da yin addu'a a kansa ko kuma mai gaugawa a cikin dukkanin harkokinsa babu duba ya zuwa ya ƙarshen lamari zai kasance
waja'anna al-layla wan-nahara ayatayn famahawna ayatan layl waja'anna ayatan نهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا
الله شيء موسى الله حقيقة من سنة دري درانا آيين غدا بيو ما سشريت روا بسا كتور أن تكر الله دري زو kana nan sai ya kauce sai rana ta zo ayoyi ne guda biyu kowa ya san wannan ayoyi yanzu ga mu cikin rana da an jima jin kadan sai ga dare ya shigo dan jin kadan sai ta kuma dawowa rana to wannan ayoyi ne guda biyu alamomi ne guda biyu da suke shiryatar da bayi su gane allantakar Allah su gane kadaituwarsa ba mai aka sai shi Allah ce wani lokacin kuma auna ayatul layli sai mu share wato alama ta dare shine sai mu kawar da wato ainihin duhu sai mu zo da haske kuma kaga dare ya kauce sai mu share alamar dare shikenan sai dare ya zo sai haske muna yin haka ne dare ya zo mun goge ayasa shikenan sai ku samu ku huta waje annan lailal libasa kenan sannan kuma waja'alna ayatan nahari sai mu sanya kuma alama ta rana mufsiratan mai ganarwa ce ta zo da haske ita kuma muna zuwa da alama ta rana haske sai rana ta fito bau gari ya waye kaga komai haske. Allah ya ce litaftagu domin ku nemi faralan farala min rabbikum daga ubangijinku a cikin wannan wato haske na rana ne. Sannan muna yin haka dama Allah ya ce waja'alnal layla libasa waja'alnan nahara ma'asha, dan a tafi a nemi abinci, mai kasuwa ya tafi, mai ofis ya tafi, mai dako ya tafi, kowa domin a samu wato farala Allah. Wani tafta ya ce kuma wani ta'alamu domin ku yi sani da sababin goge dare da rana, rana ta zo ya kauce, dare ta zo ya kauce, don ku san adadin sinina, adadin shekaru, wani hisab da kuma wato ainihin kirge na lokuta da kwanuka. Wa kulla shay'in ubangiji Allah ce kai komai da komai ma ku san shi, da mutum yake da bukata ya zuwa gare shi duka. To fassalna kowane abu daga cikin abin da zai nuna muku lokaci, zai nuna muku shekaru, zai nuna muku alama a lokaci kaza ya yi lokacin abu, fassalna ku. Allah ya ce mun rarrabe shi, ma'ana mun bayyana shi, tafsilan rarrabewa da kuma bayyanarwa.
Wa kullun insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unqihi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا.
الله تبارك وتعالى يجمع سؤال ألزمنا من لزمتا كل إنسان لديك ونمت ألزمنا ومن لزمتا ما سدائره وتثنثنسا معنا أنا أيكن سأبن لي أيكتا في أنكه أتكمو ينسمك رات يا مساقومي ناسا dukkanin wato statement nasa da kuma full address nasa dan adam tun daga cikinsa aka nada masa komai. Don haka maganan nan abinda malaman tafsiri suka karkasu sun ce ana rubuta masa abubuwan duk da zai yi a duniya da rayuwarsa, shaki ne shi ko sa'idi, da ana rubutawa. Har ma wasu suka ƙara ana lizumta abinda Allah ya lizumta masa, abinda yake na aikinsa shi ne abinda Allah ya ɗora masa na salloli biyar za a rubuta masa, da hajji, da maganar hajji, da azumi, da zaka, da wani wannan na daga lamuran addini ana rubuta masa, ana rataya masa, a sa masa a wuyansa tun yana ciki. Zai fi zuwa ishara ce zuwa cewa Ubangiji Allah bai bar komai na lamuran addini ba, bai bar komai ba kuma na lamarin duniya, sai da ya bayyanar wa da ɗan adam duk a cikin wannan abin da aka rubuta nasa. Wannan wata baiwa ce irin ta Allah, duk ɗan adam haka yake zuwa da abinsa a rubuce, yana zuwa da abubuwa guda hudu a rubuce na ƙudurar Allah. Laya ce a ciki Allah yake sa wa ɗan adam, kowa da ita ake haifarsa. Ahalin haƙiƙa in suka kalli jariri in ya zo masu kashafi suna kallon yaro an haife shi, sai su ga wannan layar arate a wuyansa. An rubuta abubuwa guda hudu, an rubuta wato ainihin arzikinsa ko tsiyarsa, shaƙi ne ko ko matsiyaci ne, ɗaya kenan. Sannan an rubuta abu na uku arzikinsa, abu na hudu kuma ajalinsa, ba wanda zai canja wannan a ciki, haka suke a rubuce, haka yake zuwa da su a wuyansa a rataye. Sannan a lamuran addini kuma da lamuran duniya babu abinda Allah kuma bai rubuta ba a kasan wannan hudun, shine muka faɗi arkanul islam dinnan duk Allah ya rubuta. Duk wanda kaga ya ki yin addinin musulunci to ga ya kafircewa abinda Allah ya rubuta masa ne, amma kowa da wannan sharadin a rubuce a wuyansa. Dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa shi al-mauludu yuladu ala fidratil islam ko illa anna abawaihi yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjusanihi, amma kowa a mumini musulmi yake tahowa. To wannan yana rubuce a wuyansa da komai da lamuran duniyarsa da abin da zai yi da ya zai yi da ciwaciwar da ɗan adam duk zai yi, komai a rubuce yake, komai a tsare yake. Shi yasa ba a so bawa ya dinga wahalar da kansa, komai da ka sani Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara shi, ya rubuta shi. To wasu masu fassara Qur'ani da Al-Qur'ani a wannan aya sai suka fassara ta da ayar da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ما فردنا في الكتاب من شيء ومباركوما ابن متن مع خاصية النفس الإنسان ومباركوما ابن متن بسيدة مكروب وتاشي مكتبة المسألة شيء أو أن لا يتاسى وانا مغانا اتشي أما كما وسكتي ما فردنا في الكتاب من شيء وانا صفاتي ta alqur'ani baki daya umumiyar komai da komai na kudura Allah shine yake ciki da duk abubuwan da Allah tabaaraku ta'ala to wannan abin da Allah tabaaraku ta'ala ya rata yawo dan adam aka haife shi da shi a wuyansa komai da komai yana ciki to ya inganta abubuwan kuma da yayi sai Allah tabaaraku ta'ala ya ta shigarwa ai ta shigarwa a cikin wannan laye tara ta a wuyansa kowa yana da ita aka girma kai shekarun ka tana nan harace a wuyanka ranar da za a farke ta sai ranar alkiyama abinda Allah ya rubuta sannan kuma da abin da ka aikata sannan da abin da aka yi maka aka tabbatar aka yi maka notin din su duk za ka gani ranar alkiyama amma an rubuta a jikin warkar kai mutum shakiyi ne ko mai ko kuma ko matsiyaci ne wana ko mai arziki ne ko kuma an rubuta masa wato arzikinsa da ajalinsa kowa da kowa nasa haka yake a tare da shi to wannan shine abin da aka rubuta aka rataya a mutum ranar kiyama Allah tabaaraku ta'ala ya ce tukhrijul lahu yawmal qiyamati kitaban za a fitar masa da shi ranar alkiyama wannan layar da take a rubuce ta aikinsa ta yadda Allah ya tsara shi rataya a wuyansa sai a fitar da ita a tsinke ta ilqahu sai a jefa masa manshura wannan tana abun wato ɗaiɗaitawa komai da komai gashi nan a gabansa kuma abinda yake rataya a wuya an buɗe masa an buɗe shi a gabansa yauwa zai gan shi a gabansa
iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawm alayka hasiba
sai a faɗa a gare shi Allah ne yake faɗi a harshen mala'iku sai a faɗa wa mutum na ce iqra kitabaka ka karanta littafin ka wannan da yake rataya a wuyanka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba yau din nan ya isa kanka kai wa kanka hisabi da kanka kai da kanka kai wa kanka abinda ka aikata gashi nan in khairan ne ka sani in sharran ne gashi nan
man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi ومن دل فإنما يدل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
أتوانم إكرا كتابك النداما يا عند ذاك ربط ملايكون لسكرا إيدكي سوني ركيب دا أتيد سناكسا kanka za ka karanta shi mutum yanzu zai to ya inganta abin da ya gangaro daga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa ko mutum bai iya karatu ba an rawaito daga annabi cewa wa illam yakun qari'an fi dunya ko mutum baya karatu a duniya baya iya karatu baya iya rubutu din dan ne baya karatu to a wannan ranar za a buɗe masa karatu ya karanta ya ga baki ya san baki ya iya karantawa har karatun ma ya fi na duniya domin din na abu da duk lirabi za ka fita daidai wannan karatun ba za ka yi wasali sama a kan wajen wasali ƙasa ko rufuwa ba da lirabi gyararre za ka karanta wannan nassi ya tabbatar da wannan sannan kuma mala'ikun nan suna gefenka da suka rayu da kai su shaida suke duk inda ka karanta suna kallo suna tabbatar da dama shi mala'ika na hagu ya san me ya tabbatar ya rubuta mala'ika kuma na dama shi ma ya san abin da ya rubuta ko me ka faɗa sun sani suna gani to a wannan lokaci shine mutum zai tabbatar da cewa eh lallai Allah yana yin rahoton ɗin abubuwan da duk mutum ya yi saboda haka Allah ka ba mu ikon yin abinda zai zamanto alkhairi gare mu bayan mala'iku da suke kallon ka suke ta abin nan din wato ainihin me kake karantawa waɗanda suka tabbatar da abinda aka rubuta to a wannan lokacin kuma gabban ka kamar yadda Allah ya gaya mana za su shaida a gare ka. Sannan inda duk ka je tafiya a duniya a lahira ko a lahira sai an kawo gurin, jikinka zai maka shaida, cikinka, farjinka, kafanka, hannunka, komai da komai zai dinga ma zai shaida a kan abubuwan da kake faɗa. Duk abin da ka karanta kake faɗa suna cewa haka aka yi gaskiya ne, haka aka yi gaskiya ne. To haka sabu mai tsauran kai in ya ga munin abin ya kai muni sai ya ɗan canja, sai ya ce gyara makiyin Allah za ka yi ƙarya, ba ƙarya a nan, faɗi daidai. Da kansa mutum zai wa kansa wannan. Isa Allah ya ce man ihtada wa nabiyya shiryu ya bi Allah ya bi manzon Allah fa innama yahtadi li nafsi, a takaice dai yana shiryatuwa ne wato ainihin don kansa, ma'ana shiryarsa, shiryar a kansa take, kuma ladan shiriya a tare da shi yake domin ainihin wanda ya shiryu kansa ya shiryarwa. Wa man dalla, wannan ko duk ya ɓace ya ƙibin hanyar Allah, ya ƙibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa innama yadullu alaiha, a taƙaice dai yana ɓata ne a kanta, ma'ana zanubin ɓata ya tabbata ma'ana a kansa. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala tazira waziratun wazira ukhra, ya ce waziratun mai laifi, rai mai laifi, la taziru ba ta ɗaukan zunubin wato ainihin mai zunubi wani da ba ita ta yi ba, kowa zai ɗauki laifinsa, zai ɗauki abin da ya yi. Waziratu mai laifi ba za ta ɗauki laifin wata ba, wuzura ukhra, a'a sai dai la zunubin kanta ita za ta ɗauka. Yawwa, nan za a gane farala Allah tana da yawa. Dirran da ta yi zunubi ita za ta ɗau zunubinta, ba wannan mai zunubi da zai ɗau zunubin wani, ko wannan bai zunubi ba ya ɗauki zunubin wani, a'a. Amma lada abinda mutum aka yi masa sai ya samu lada ya karɓa daga Allah, ko abinda ya shiryatar ya samu lada, wani ya yi aiki ba shi ya yi ba sai shi ya samu lada. Amma zunubi wanda duk ya yi shi yake ɗauka. Duk da dai akwai hadisin da ya rawaito kuma ingantaccen hadisi ne, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wuzru'a wa wuzru man amila biha ila yawmil qiyamati, wannan ya tabbata haka ne, domin yana ɗaukar laifi wanda ya shiryatar a cikin wato ainihin laifinsa. Tare da cewa wannan aya ta iya kore wannan hadisin, wannan aya za ta iya zamantowa mai korewa ga tabbatar da wannan hadisin cewa wanda ya sunnata mummunan aiki amma qara'inul ahwal kuma ya tabbatar da hadisin, don wanda ya shiryatar da aiki man dalla alal khairi kafa'ilihi wal akas, wanda ya shiryatar da aka yi alkhairi yana da lada kamar na wanda ya aikata, wanda ya shiryatar aka yi sharri shi ma kuma yana da lada, yana da zunubi na kamar wanda ya aikata hakan. Saboda haka wala tazira waziratun wazira ukhra, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kuma wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulan, wa mu zama muna yin azaba ga ɗaya ba daga cikin bayinmu har sai mun aiko manzo gare su cewa ya bi Allah ya kai ya shirka, in ya ƙi to shi ne sai a yi masa azaba, ba za mu yi azaba ba hatta nab'asa rasulan, ba za mu yi haddi ba sai mun saukar da hukunci. Ba abin da ake, duk abin da mutum ya gani ya yi to haka za a yi masa. Kuma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulan, to wannan aya tana shiryatarwa a kan cewa ahalin fatara waɗannan su ba su samu manzo ba, ya inganta cewa su tserarru ne baki ɗaya. Duk wanda suka rayu a lokacin ba a aiko manzo ba to ya sun zamanto wato ainihin wato tserarru ne, kamar mutanen da babu annabi. Bayan annabi Isa ya shuɗe akai wasu mutane masu yawa da ake ce musu ahlul jahiliya, to waɗannan dukkaninsu in an je lahira tunda babu aike za su zama tserarru su samu shiga rahamar Allah. Wannan ayat ta tabbatar da wannan hadisi. Kuma da annabi aka ce ya rawara wasu mutane ya ce ƴan wuta ne a zamanin jahiliya, in aka binkici hadisin ahadu ne, wasu kuma sun ma nakarar da hadisin saboda abinda hadisi ya zo na cewa khatamud da'i da imrul qaisi dukkaninsu ɗan wuta ne. Akwai wani mai kuɗi da aka yi zamanin jahiliya kafin zuwan manzon Allah, ana ce masa Khatamul Da'i. To an samu ruwayar hadisi na Dailami cewa shi ɗan wuta ne. An samu ruwaya cewa Imrul Qais ma manzon Allah ya ce ɗan wuta ne. To wannan hadisan ahadu ne, ba a bujiro da su, ba a kada'iyyai ba ne, ma'ana ba ingantattu ba ne. Saboda haka wannan shi ne babbar madogara da cewar ma'abota jahiliya tsirarru ne. Wannan shi ne aƙidar da Ahlus Sunnati suka tafi a kai. Amma Ahlus Sunnati sun ƙara da kan cewar Ahlul Fatarati su suna cikin mashi'ar Allah ne, bayi ne na Allah. In ya so ya tserar da su, ya musu rahama don bai aiko musu komai ba, kuma ya ce ba zai azaba ga wanda bai aiko ba, bai aiko masa komai ba. Saboda haka Ahlul Fatarat suna cikin mashi'ar Allah. Amma in muka duba abin da ya inganta a cikin aikowa, ya inganta a ruwaya cewa akan wa makunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulan, a ranar alkiyama za a ɗebi dukkanin waɗanda aka aiko musu manzanni, su ne mu a yi mana hukunci. Wanda ya imani ya haye, wanda kuma ya yi fajirci ya kafirci, ya shiga cikin wuta. Ana jama'a kowa da kowa. To su ƴan Ahlul Fatarati suna ware kansu ne, su tsaya can gefe waje ɗaya, sun taru. Sai mala'iku su tambaye su, ku kuma waɗannan ba? Sai su ce ai mu ne da ba aiko mana manzo ba, mu ba wanda aka aiko mana. Sai su ce to ku zauna. Sun zama ƴan daku. In an jima kuma cewa ku waɗannan fa, sai ai mu ba aiko mana manzo ba, ba mu da manzo, mu haka muka rayu a lokacin mu ba aiko mana annabi ba. Dan suna ganin ana casa waɗanda suka ƙimbin annaba wanda aka aiko musu, suna gani ana ta shigar da waɗanda suka bi rahamar Allah, su kuma ba aiko musu ba. To a nan ne ya inganta cewa sai Allah tabaraka wa ta'ala, inda ya ce ba zai azaba ga ɗaya ba, matuƙar bai aiko masa da manzo ba, sai Allah ya aiko musu da manzan a nan, manzannin emergency. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulan fid dunya wa ma kunna mu'azzibina ahadan fil akhirati hatta nab'atha rasulan. Shi ne sai Allah ya ana nan suna zaune, sai Allah ya turo musu wani ya zo, shi ne annabin, sai ya turo musu shi. Ya inganta an ce a jinsin mutane ne ake turowa. Wani ƙaunin kuma an ce mala'ika ne ake turo musu, ya musu bayani yadda za su gane maganarsa. Sai ya zo da wuta ganga-ganga, gari guda wuta tana ci a bayansa. Sai ya musu wa'azi ya ce, ya ku waɗannan mutane, Ubangiji Allah ya aiko ni wajenku cewar in dai kun yarda shi ne Ubangijinku, to ku tashi ku fada, kowa ya shiga wannan wutar. A umarnin da aka yi min kenan, in gaya muku. To a nan gurin Ahlul Fatarati sai su kama gongoni masu ja, suna ja, ya za a su shiga wuta haka kawai, ya za a yi. Waɗanda suka ce a'a, tunda dai Allah ne ya aiko shi ma'ura mu shiga, ya za mu yi. Sai su tashi sai su farfada cikin wuta. To suna fadawa wutan nan, sai su je su cikin ni'imar Allah. Imani ne ya janyo suka bi umarnin Allah, suna fadawa. Shikenan waɗanda suka ƙi fadawar, suka ƙi shiga wutar, suka rage suka zauna, har lokacin da Allah ya so aka gama wannan, to sai Ubangiji ya tabbatar wa da waɗanda suka fada rahama da shiga aljanna. Waɗanda kuma suka ƙi fadawa, suka ƙi tashi su shiga, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar musu da shiga wuta, sai a ware su, sai a haɗa su da kafirai, a yi musu azaba iri ɗaya. Wannan shi ne kisar da aka tabbatar da ita ranar alkiyama ga Ahlul Fatarati, akan wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. To haka lamarin Allah yake. Malamai sun yi aiki, ko hukunce-hukuncen da muka ji Allah ya yi da hukunce-hukunce. To idan mutum ya zo da wani abin da aka ga ba a ga hukuncinsa ba, Umaru bin Abdul Aziz ba ya faɗa ba kamar yadda Malam Abu Muhammad ya kawo a risala cewa tuhdasu linnasi aqdiyatun biqadari ma aqdasuhu min alfujuri, take ake yankan hukunci a yi shi gwargwadon yadda mutane, ko gwargwadon yadda mutane suka farar da fajirci, sai a yanki hukunci ai musu, saboda haka babu abin da babu a cikin hukuncin Allah. Yanzu wa'annan halul fatarati ai Allah ake koyi, in aka dauki wannan nassin wannan bawan Allah, Allah take tunda sun ce ba ai ko ba sai ki hukunci yayi musu kuma yayi daidai da su. Na haka ba da final court za a yi hukunci ba, ba hukuncin da Allah bai mana ba. Ko yan ta'adda an kama su da yanki da nafin tuda su lin nasu ya kabu ya tummana bi kadari ma hadasu min al-fujuri. Kowa da kowa akwai hukuncin sa, Allah ba abin da bai fitar ba. Saboda haka sai ya zamanto waɗannan ba su bi ba, ba su tsira ba, Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya daddana su zuwa azabar sa.
Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
كما قال ليت ولا تزر وازرة وزر أخرى لنا وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا. إذا كان كنت آية تنا تبت الدرون حديث شوى النبي يمرو لك سنة وطا هاتم الدائين وطا. Saboda da dalilin saukar ayar shi zai nuna maka haka. Saboda asalin dalilin saukar wannan ayar wata rana ne sai da Khadija, Allah ya kara yadda gare ta, ita kakarta mu ummul mu'minina, ita ce ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, take cewa ya rasulullahi, wai ya'yan wato mutanen jahiliya waɗanda suka zauna mushrikai lokacin mutanen da suke jahiliya ba aiko ka ba, su da ƴaƴansu suna ina a lahira? To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da ƴaƴan nan nasu su mutanen jahiliya ainihin da su da iyayensu wato suna wato cikin wuta ne a inji manzo Allah. Ana nan kwana biyu sai da Khadija, saboda ladabi kuma wannan hadisin da sai da Aisha ce ta rawaito na Ibn Abdul Barri, ko sai ita kuma tambayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ina ƴaƴan wato mutanen jahiliya a ina suke ne ya rasulullahi, kuma mai Allah zai musu? Sai manzo Allah ya ce to ƴaƴansu da su wallahu a'lam, Allah shi ya san inda suke, kuma Allah shi ya san abin da zai aikata da su. Dan mutane su gane akwai ladabi a tambayar nan. Kaga annabi ta tambaya ya gaya mata na farko, aka kwana biyu sai ta kyale ta gamsu, da aka kwana biyu sai ta kuma tambaya, kaga ta iya yiwa a tambayar bayanin farkon nan sai da ba ta gamsu ba, amma dan ladabi sai ta amsa. Kamar sai kuma da aka kwana biyu sai ta kuma yi masa tambaya ta uku, sai take cewa ya rasulullahi, wai mutanen nan ina suke ne yanzu, gashi kuma hukunce-hukunce sun sauka a gare ka, ga addininka, ga kuma hukunce-hukuncen Allah, ko a cikin wato istihkamul Islam a ina suke ne? Sai manzo Allah ya shiru bai ba da amsa ba. Shine Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan ayan wala tazara wazaratu wazara ukhra. Yau ba magana da take tambaya ita Sayyida Khadija tun farko ma kuskuren da muka yi tambaya da take akan ƴaƴan waɗannan mutanen da suka zauna kuma suka zo suka shigo, ga su a cikin iyayensu, aka ce suna cikin wallahu alam, su kuma ƴaƴan manzo Allah ya ce Allah ne ya san abin da zai aikata da su. A ƙarshe ta ce to ai ga hukunce-hukuncen musulunci, annabi ya shiru shi ne Allah ya ce wala tazara wazaratun wazara ukhra, abin da kowa yi shi zai samu, babanka ba zai abu ba, kai kuma ka zo ka ɗauki wannan zanubin, Allah ba ya yin haka, sai dai aikin alkhairi ne. Allah tabaraka wa ta'ala yace wato ainihin wa idza aradna an nuhlika qaryatan idan muka yi nufin mahalakar da alƙarya amarna mutra fiha sai mu ainihin umarci masu jin daɗin cikin alƙaryar ma'ana da su yi aikin alheri a bisa harshenin manzanni manyan gari shuwagabanni sai a ce ku dinga aikin alheri ku taimaka wa bayin Allah amarna mutrafiya majiya daɗi na ƙasa sai a gaya musu Allah ya ce ku dinga tausayi ku yi kaza ku ba da zakka ku kiyaye abubuwa ku yi kaza duk sai a fasaku fiya sai su fasikanci a cikin ƙasa ma'ana su ƙiyin abin da Allah ya umarce su da shi da yi to fa haka Allah ya halkau sai faɗin azaba na kun sai ya tabbata a gare su da sababin fasikancin da shugabannin nan suka yi fadammarna sai mu dammarar da wannan alƙaryar tadmiran dammarawa da halakarwa da mutane duk baki ɗaya na ciki sai mu maida alƙaryar kango kowa da kowa Allah ya halaka shi kawai in ya so kamar yadda sai da Aisha ta tambayi manzon Allah cewar Allah tabaraka wa ta'ala da ya halakar da adawa da samudawa garin gabaki ɗaya to ya rasulullahi a cikinsu duka ba mai imani ko kaɗan duk aka halakar da su sai manzon Allah ya ce akwai masu imani da suka yi imani da annabawansu mana to ya Allah duk ya halakar da su ya rasulullahi sai manzon Allah ya ce haka sunnan Allah take zai halakar da kowa da kowa ne an je lahira sai ya tsame nasa waɗanda suka yi imani ba su ba halaka ba su ba wahala waɗancan kuma da suka yi imani sai su ci gaba da cin wahala a cikin halaka don haka ake so a yi ƙoƙari a tsaya Allah a tsaya abu Allah kuma a kiyaye dokokin addinin Allah kuma mu bi manzon Allah ɗaiwallah wa ɗaiwar rasulullah ɗin nan idan muka je wasu suka shagala da saba wa Allah da ƙin bin manzon Allah idan musiba ta zo ba iya waɗanda wato ainihin suka aikata abin take shafa ba har kowa da kowa ne wannan sai a lahira Allah tabaraka wa ta'ala yake mayyazewa to Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu dacewa na'am
wa kam ahlakna min al-qurun min ba'd nuh وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا
الله يشي كم ديوة أهلكنا مكهلك من القرون ندق القرنون معنا الأمة تنشين القرنون من بعد نوح باين نوح من هلك دا القريوي دبن 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 باين أنب نوح يا شودي ودن سكا قرية دا أنهم منزلني Allah tabaraka wa ta'ala ya ce dumin halakar da su wakafa bi rabbika ya isa da ubangijinka bi zunubi ibadihi da zunuban bayinsa ya ishi ubangijinka khabiran mai sani ne basiran kuma mai gani ne da sanin abin da yake boye da fili abin da ya rataye da zunuban bayinsa Allah tabaraka wa ta'ala duka ya sani
man kana yuridu al-azilata azzalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid summa ja'alna lahu jahannama yasnaha mazmuman madhura
Allah tabaraka wa ta'ala yace wato ainihin man kana yuridu al-azila wanda ya kasance ina neman magaggauciya shine duniya kawai yake so ajanna lahu fiha ma nasha'u sai mu gaggautar a gare shi cikin duniya abinda muke so abinda muka so za mu bashi duk san ka da duniya sai abinda muka ga damar san maka ba dai duniya kake so ba to za mu baka abinda mu ko muka so kar ka zace wai duniya kake so Allah ya ce zai gaggautar ya baka to ba duka yadda kake so ba yadda ya so aljanna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ga wannan muka so gaggautawar mu bashi in muka ga dama ma mu sai Allah ba za mu bashi mu sai mu hana shi ne ta san duniyar a hana shi summa ja'alna lahu sannan mu sanya ko muka sanya gare shi a lahira jahannama yaslaha zai zama yana mai kutsuwa cikin jahannama mazamuman abin zargi madakuran abin jefarwa daga barin rahmar Allah ya shiga cikin kuma azabar sa
wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'ayaha wa huwa mu'min وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا
wancan fa kafiri ne mai neman gaggawar nan shi yasa bai da kyau musulmi ya dinga daukan hali ko siffa irin ta kafiri ya matsa duniya ya ta gaggawa kowanne hali sai an yi damfara ce tsafi ne shi dai duniya to mu'mini ba siffarsa bace wannan ya matsa hakan ijeye abin da zai yi kuma abin da za a san masa a san masa amma yana karewa karshen sa zai tafi jahannama ne amma Allah ya ce man arada al-akhirata wanda duk yake nufin samun gidan lahira yake neman imani da samun gamawa lafiya da samun saduwa da Allah lami lafiya wasa alaha ya kuma yi aiki na kirki domin samun gidan lahira da samun ni'imar Allah da yardarsa huwa mu'minu alhali yana mu'mini da Allah yana mai imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ulaika wadancan ka kana sayuhum haqiqa aikinsu ya kasance mashkuran abun godewa da yabawa da karwa a wajen Allah
kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata ربك وما كان عطاء ربك محظورا
الله ce kullun kowanne daga cikin jama'un nan biyu masu neman gaggauta samun duniya da masu kuma neman samun lahira Allah ce kowanne daga cikin su mu ne musu dadi daga baye bayan mu wannan suka mun du'a ulai muna yin dadi ga wadancan na farko masu neman duniya sai muna dada musu da duniya da abin da suke so wani lokacin kuma mama mu hana su wa ha'ula'i wayannan nabi su ma mune musu dadi kuma dadin da muke wadannan su ne mu'mine masu neman lahira mune musu dadi ne min ala'i rabbika daga baye bayan ubangijinka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a duniyan ma muna ba su dan an ce mutum sufi ne yana tare da mutanen Allah baya neman duniya baya tashin hankali shi lahira yake so ai a duniyan ma Allah yana bashi a bashi ci da sha a suturta shi duk duniyancin mai duniya idan kai ma sufi ka fito daya kuke komai da komai kai ma Allah ya maka imdadi a duniyan ma Allah ya ce mune musu dadi su ma daga baye bayan ubangijinka kuma ya rasulullahi ka sani wa ma kana da'u rabbika ma'zura baya bayan ubangijinka kuma a cikin duniyan ma bata zama abin tsarewa ga wani banda wani ba muna ba kowa da muka so Allah ka bamu
amin wa kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd wa lal-akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila
unzur duba ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kayfa faddalna ba'dahum tayaya muka fifita ba'arun mutane akan ba'arun su ala ba'in akan su arziki da lafiya da alfarma wani zaka ganshi yana da arziki yafi wani wani yana da lafiya yafi wani wani yana da wata dama ta alfarma wani kuma bashi da ita to ya muka fifita wasu ne akan wasu amma wannan rayuwar duniya amma wa lal-akhiratu haqiqa lahira akbaru darajatin ita ce mafi girman darajoji ya kamata mu'mini ya tsaya ya watsar da zancen fifitakar duniya kawai ya nemi lahira ya nemi Allah da manzansa ita ce ta lahira ce mafi girma wajen darajoji sannan wa akbaru tafdilan ita ce mafi girma wajen falala da ta duniya
la taj'al ma'allahi ilahan akhara fa taq'ud mazmuman mahzuna
kada ka zauna ma'ana wato ainihin kada ka sanya kai dan adam mu'mini kada ka hada wato Allah ubangiji tare da wani allah wani kada ka yi bautar gunki ka tsaya kawai ka kadaita Allah kai mu'mini inna kai wannan zance ne ake yi da manzon Allah amma gundarin muradin Allah ba da manzon Allah yake ba da mu yake yi annabi shi mu'mini ne kuma imanin annabi sitil ne shine farkon ma wanda ya fara kadaita Allah. Duk wani wanda ya kadaita Allah daga annabawa da manzanni har zuwa kowane mumini da mai tauhidi daga manzon Allah aka samu wannan. Dan haka an yi magana kakka hada Allah da wani, aka yi magana da annabi, to magana ba da shi ake ba, an fuskanci annabi ne da magana dan muhimmancin ta, dan mu mu dauki abin da girma da mu Allah yake, amma sai ya magana da ogan mu. To din mai hankali kuwa aka yi haka, to zai kuma nutsu ya san maganan nan babba ce. Mu ba ake so a gaya mu, amma aka ce da annabi, la taj'al ma'allahi ilahan akhar, kada ka yadda ka hada Allah madaukakin sarki Ubangiji ɗaya tare da Allah wani na ƙarya na shirka. Ka san wannan maganar da mu ne, yawwa. In kuma ka sake kai mutum kai haka fata ƙauda da sannan za ka zauna a rayuwarka mazmuman abin zargi, makhzulan abin taɓarwa a lahira, kuma ba ka da wani mai taimako gare ka.
Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma أُفٍّ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.
To kaga anan da Allah tabaraka wa ta'ala ya magana nan da mu ya fuskanci annabinmu sallallahu alaihi wasallam, gundarin hakikar tauhidi ake dada tabbatar mana, kuma ake so mu tabbata a kai waɗanne mabiya manzon Allah wannan suka gane tafiyar, suka riƙe annabi da gaske ba da wasa ba, su suka san gundarin wannan hakikar da Allah yake nufi, cewar fataka uda mazamuman makhzulan, in ka hada Allah da wani, to shi ne bayan Allah sufayen nan ba sa kallon kowa, ba sa jin kowa, ba sa sai Allah, Allah kawai, kuma ta hanyar manzon Allah annabi ne jagora, shi yake nunar da Allah. To in aka tunda ya nuna mana Allah, ba mu san kowa ba sai Allah, komai juyi, za ka ga bayan Allah sufaye da masu rukun ɗari kun waliyan Allah, su suka fi kowane musulmi iya tauhidi da kadaita Allah. Idan za mu ji ɗaya daga cikinsu, Ibn Farid yana magana akan maganar kadaita Allah nan, da riko da shi, da kin waigawa wajen wani Allah, ko gashi yana cewa da za ta tsarsu a zuciyana wata manufa, in zo da wata manufa, wani abin da nake wannan shine ba abin da Allah yake so ba, wani abu ya kista a zuciyana sabanin yadda bambarwa Allah ba, to da kaina zan wa kaina hukunci da ridda. Walau khadarat li fi siwaka iradatun, shaka yace walau khadarat li fi siwaka iradatun ala khadiri yawman hakam to bi riddati, inji Ibn Farid yace da wato wani abu zai zo a cikin zuciyata na hadiri na, ba abin da yake kai ba, cikin wani ka ina da wata nufa, ba wani ba abin ka ba, ba kai ba Allah, idana daya inji haka, to da zan yi wa kaina hukunci da na yi ridda. Kisa Maulana Shehu Ibrahim yake gaya mana, yake gode wa manzon Allah, yake yaba masa, yace nafa'ani al-ashrara la wasa qalil rijal nafa'ani agayara ga ko gairu da gairiya dinnan annabi ya kore mu gairu ba ruwana da wani Allah, ba ni ba gairu ba gairiya. To tabbatar da samun tauhidi da kadaituwar Allah kenan, wacce ake nufi da idan mutum bai same ta ba ya rike, to ya zama zai zama a duniya zai zama abin zargi, don mutane suna ganin su sun san akwai kamshin hada Allah da wani, a lahira kuma zai zama abin tozartarwa. Allah ka kiyaye. Wa qara rabbuka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Ubangijinka Allah ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wato ya hukunta, wato ya hukunta, wato Allah ta'budu illa iyyah, ku bayi baki daya kada ku bauta wa kowa face shi, kar ku bauta wa kowa sai shi, shine abu na farko. Sannan Allah ya biyanta da cewa wa bil walidaini ihsana, ma'ana ku kyautata ga iyayenku uwa da uba, kyautatawa ku kai matuƙa cikin kyautatawa baba da baba. Kada mutum ya saki ya fada cikin kuntatawa iyaye ko din yi musu biyayya, zai shiga bala'in da ba zai fita ba. Ka gani wannan ayar an ce kaga hukunci, Allah ya yi hukunci na farko da a bauta masa ka a haɗa shirka da shi, hukunci na biyu kuma ya ce a kyautata wa iyaye. To idan ka biyo ayar farko ma da ta biyo bayansa da Allah ta wara wala taj'al ma'allahi ilahan akhara, kaga magana ce ko fataqau da mazmuman mahzula, magana ce kan tauhidi. Allah yana nufin a kadaita shi kar a hada shi da wani. Ita ma wannan ayar Allah ya farkwanta ta da tauhidi, aya mai biyanta kuma sai ya shigar da maganar iyaye. Saboda haka ka kyautata wa iyaye uwa da uba shine ka bi su, ka nemi albarkarsu, ka tausaya musu, ka kuma bi ra'ayinsu. Kyautatawa na iyaye ina daga cikin kudircewa duk abin da na yi wa baba ko mama suka ji daɗi, zan samu albarka, zan samu alkhairin Allah. Wannan shi ne na farko, ka kudirce haka, ba abu aikin banza kake ba. In dai mahaifa ne, duk abin da kai musu suka ji daɗi na minti ɗaya tak ya ishe ka arziki. Haka kuma za ka guji abin da za ka saba musu. Idan ka saba wa mahaifinka ko mahaifiyarka na sakan ɗaya, zuciyarsu haɗarinsu ya girgiza, don akwai wani abu a tsakiyar zuciya, shi tsinke ne kamar maleji ne. Idan an zuba mai a mota zai ɗaga, idan babu mai in ya kwanta baya ɗagawa, idan kuma mai yana tafiya yana girgizawa. To so ake haɗarin tsinken haɗarin babanka da tsinken da yake cikin haɗarin zuciyar mamanka ta tsaya kyam, ba abin da zai girgiza shi. Idan ko tsinken haɗari ya girgiza, to tashin hankali ne da ɓacin rai. Ko yaya ka taɓa zuciyar baba ko mama, sai abin ya karkaɗa. Don wanda ka iya haife ka yayin da kai masa ba daidai ba, farkon abin da yake fara kawo masa a rai shi ne, ni na haife shi, ba wani ba ne ya kashi duniya, ni ne. To tunanin wannan sai ya girgiza tsinken. Inna lillahi. Tunani na biyu kuma, shi uba ko uwa za su tuna ga ɗa ne mun iskanci, amma ba zan canja shi ba, ka san bala'i ne fa. Shi ɗa ba mata ba ce balle ka ce na sake ta, ɗa ba mota ba ne balle ka ce na canja injin. Babu inda ake kai ɗa a canja. Shi sa ajiya ta ce duk abin da ɗa zai maka kai addu'a ka tsaya ka ga ya gyaru, don ba a canja shi. Inda kuma kasuwar da ake canja ɗan iska a baka ɗan kirki, da na sauki. To waɗannan abubuwa biyu su suke girgiza tsinken da yake cikin zuciyar iyaye. To idan mutum ya sake tsinken zuciyar ubansa ta girgiza, ko sau ɗaya ne a rayuwa, ko tsinken zuciyar uwarsa ta girgiza, to wallahi shi da jin daɗi sai dai ya ga ana ci. Kuma komai zai samu a duniya, Allah ba zai bashi jin daɗin sa ba. Ballantana ma a al'ada da sunnar Allah yana da wuya mai saba wa iyaye ya ba su, ko da yana iya yi damarsa ce, amma da wuya. Shi sa wannan aya in tafsirin ta za a yi sai dai mu yi mujalladai. Saboda haka waƙarar rabbukan nan kamata a yi gobe mai ɗamara mu tashi a kanta. Alhamdulillah. Fatiha. Salatul Fatiha.